Sasha Hausa na Amri Amurka yake sauraro kan mita 13, mita 25, 31 sai mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan radio murya Amurka na VOA Africa mita 102 a matsakai zangon wato FM kenan, ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lal da kuma Niya. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko na yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da sauraron abokan aiki daga Washington DC, ke fatan yana lafiya. Bayan labarai, muna da rahoto kan taron da ake yanzu haka na kungiyar murya talaka, inda take karama ɗaya daga cikin ƴaƴanta a Kaduna. Akwai rahoto kan nadin sabon waluba da na Ibadan da aka yi a jiya. Sannan Halima za ta rika ma Ibrahim Garba wajen kawo muku shirin mu tattauna. To amma ku fara da jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Yau take ranar zabe fidda ƴan takara a nan Amurka, inda jihar Kansas da wasu jihohi hudu da ma wani yanki guda dake karkashin Amurka ake zaben fidda ƴan takara yau Asabar da kuma gobe Lahadi. Mutumin da yake kan gaba jerin masu takarar neman shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya soke bayyana gaban wani babban taron wata kungiyar masu ra'ayin mazanjiya da ake yi kusa da nan birnin Washington a yau Asabar. Ya zabi halartar gangamin siyasa a Kansas, inda ake shirin zaben fidda ƴan takara kamar yadda nace tun da farko. Trump ya soke wannan ziyara zuwa wata kungiyar da ake kira CPAC a takaice da Turanci, wato inda kungiyar ta maida martani kan soke zuwan Trump din ta wani sako da ta aike ta shafin dandalin Twitter. Tana cewa ta yi bakin cikin sokewar, ta ce wannan mataki ya aike da sako balo-balo ga ƴan masu ra'ayin mazanjiyan. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Mr. Trump cikin wani sako da ya fitar ya ce Trump a shekarun da suka wuce ya sha jawabi gaban wannan kungiya. A Turkiya, ƴan sandan ƙasar sun harba barkonon tsohuwa da albarusan roba kan ɗaruruwa masu zanga-zanga waɗanda suke nuna turjiya kan yunkurin ƙwace wata babbar jaridar ƙasar. Hukumomi sun ƙwace iko kan jaridar a wani yunkurin murƙushe kafofin yaɗa labarai da suke goyon bayan ƴan hamayya da suke da alaƙa da wata ƙungiyar addinin Islama wanda shugaban da yake gudun hijira a nan Amurka. ‘Yan sanda sun tunkari masu zanga-zanga kimanin su 500 yau Asabar a birnin Istanbul a harabar ofishin jaridar da ake kira Zaman, jarida mafi girma a Turkiya. Masu zanga-zangar suna raira baitoci, suna cewa babu halin saka takunkumi kan ‘yan jarida waɗanda suke da ‘yancin walwala. Yayin da ‘yan sanda suka tunkari wurin, suna fesa barkonun tsohuwa da harba albarusan roba kan masu zanga-zangar waɗanda yawancinsu mata ne. Tun jiya Juma'a ne ‘yan sandan suka fara ɗaukar mataki kan jaridar lokacin da jami'ai saye da hular kwano suka yi amfani da mesar ruwa da barkonun tsohuwa suka kutsa cikin ofishin jarida, suka ayyana mutumin da kotu ta naɗa ya karɓi iko kan wannan jarida. A halin da ake ci kuma, shugabannin Iran da Turkiya suna kira da a samu haɗin kai domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da tarzoma a yankin baki ɗaya. Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya ce Iran da Turkiya suna iya haɗa kai wajen kawo ƙarshen fitintinu da zub da jini. Da yake magana a wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa a Tehran a yau Asabar, ya ce haɗin kai zai kasance mai tasiri wajen kawo ƙarshen tarzoma masu saɓanin aƙida da sauransu. Mataimakin shugaban ƙasar Iran Ishaq Jahangiri ya ce Iran da Turkiya suna da saɓanin ra'ayi kan yadda aka riƙi rikicin, duk da haka duka sassan sun dage wajen ganin an samu da wato daidaito. Turkiya da ita ce babbar mai goyon bayan ƴan tawayen Siriya waɗanda suke ƙoƙarin hamɓar gwamnatin shugaba Bashar al-Assad, yayin da Iran tare da Rasha suke goyon bayan gwamnatin ta Assad. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yau Asabar, ‘yan ƙasar Slovakia suke zaɓen wakilan majalisar dokokin ƙasar, inda batun ‘yan gudun hijira a Turai yake tasiri, ko da shikar ƙasar ba ta cikin wurare da suke cikin jerin inda baƙin hauren suke son zuwa. Sai dai ƙasar na sa ran karɓar shugabancin ƙungiyar tarayyar Turai na karɓa-karɓa cikin watan Yuli, wanda zai sa gwamnatin ƙasar ta taka muhimmiyar rawa kan manufofin ƙungiyar ta tarayyar Turai a shawarwari da za ta gudanar kan wannan batu. Ana jin jam'iyyar SMA mai mulkin ƙasar ta Prime Minister Robert Fico za ta rasa kujeru kimanin kashi 30 cikin 100 na kujeru 150 da ake takara a kansu a majalisar. Duk da haka, duk da kaye da za ta sha da ake tsammani, ana jin abin da za ta tsira da su zai ba ta ikon kafa gwamnatin ƙawance da wasu ƙananan jam'iyyu. Da ƙarshe a China ko sun mahukuntan ƙasar sun bayyana jerin matakai da suke haƙiƙance za su taimaka wajen tabbatar da tattalin arzikin ƙasar na biyu a girma a faɗin duniya zai ci gaba da haɓaka da kimanin kashi 5.5 a wannan shekara duk da cewa an fuskanci koma bayan tattalin arziki a duniya da sallamar ma'aikata a wasu ma'aikatu. Firimiyan ƙasar Li Qiang shi ne ya bayyana haka yau Asabar lokacin da yake gabatar da wani rahoton gwamnati. Tattalin arzikin ƙasar ya bunƙasa da kashi 6.9 a bara, ko da shike gwamnati ta ayyana bunƙasar za ta kai kashi 7 a daidai lokacin da tattalin arzikin ƙasar ya samu koma baya.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Toma da lakamare da muka faɗa muku kungiyar muryar talaka ta Najeriya tana can tana karrama ɗaya daga cikin ƴaƴanta wanda aka bayuwa muƙamin mai bada shawara kan harkokin sadarwa na zamani ga shugaba Janar Muhammadu Buhari. Kuma yanzu aka a layi daga can Kaduna ɗin muna tare da shugaban wannan ƙungiya ta ƙasa wato Malam Zaidu Bala. Malam Zaidu kana ji na?
Ina jin ka Haji Ibrahim.
Ko za ka bayyana masu sauraron mu a gurguje musabbabin wannan taro naku?
To alhamdulillah Haji Ibrahim, ita dai kungiyar muryar talaka kowa ya san kungiya ta wadda duk abin alheri ya same ka za a haɗu a taya ka murna, kuma in abin baƙin ciki ya same ka za a haɗu a taya ka baƙin ciki. To alhamdulillah ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan kungiya Bashir Ahmed, Allah ya kaddare ya samu mataimaki na musamman kan harkar new media wato social media a wadda shugaban ƙasa wadda shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari ya bashi. To shi ya samu soyayya da ƴan uwa da abokan arziki da kungiyoyi daban-daban. Da yau ina ganin da cewa wanga buki ma ba na kungiyar muryar talaka kaɗai na ba, akwai kungiyoyi da yawa waɗanda sun ka samu halartar wannan taro, kuma mutane sun zo daga jihohi daban-daban.
To Zaidu
cikin Kaduna,
Zaidu na ce kamar me kuke sa ran cewa shi wannan memba naku wato Bashir Ahmed zai yi wanda zai taimaka muku da kuma sauran talakawa a cikin gwamnatin Buhari?
To alhamdulillah Bashir kowa ya san da cewa dai na farko matashi na mai hazaka, saboda gogaggen ɗan jarida na yana unwani ya yi aiki da jaridar Rariya da su Lidacin da sauransu. Kuma muna ganin da cewa irin rawar da Bashir ya taka ga shi shugaban ƙasa ya san irin rawar da Bashir ya taka shi ya sa zaƙulo shi. Mu ina ganin ƴan muryar talaka babu abin da za mu yi mai illa, mu yi mai addu'a da fatan alheri, saboda mun san da cewa insha Allah zai hishe mu kunya, kuma kamar yadda ya saba mun san da cewa zai ci gaba da haka nan, kuma za mu ci gaba da bashi shawarwari kamar yadda an ka saba dan a kai ƙasarmu Najeriya ga tudu mun tsira.
Kamar wace irin rawa wannan kungiyar taku kake jin cewa take takawa a wannan sabon fanni zance na yaɗa labarai wanda a turanci ake kira social media ko new media, wato sabbin hanyoyin sada zumunci da sadarwa na zamani?
To alhamdulillah kowa san da cewa dai zaben shekara ta 2015 babu kafar da ta bada gudunmawa a Najeriya irin social media ko kuma mu ko mafi yawanci waɗanda ka unwani da waɗannan shahuka duk matasa na.
Haka
muna ganin da cewa wannan rawa da sun ka taka shi yasa Allah ya kaddari ma ɗaya daga cikinmu ya zamanto ya samu zama cikin wannan matsayi.
To mun gode ƙwarai Zaidu Bala.
Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirinmu tattauna wanda ni Halima Jumarau ke riƙa ma mai hilin Ibrahim Ka'almasi Garba kafin ya dawo daga aikin zaɓe a ƙasar Jamhuriyar Nijar. Kamar dai yadda mai hilin kan yi kowane sati, ni ma da labaran mako mai shuɗewa a Najeriya zan buɗe muku shirin. Alhikaya yaya ta kaya ne a makon mai shuɗewa?
Shugaban Turkiya Erdogan ya ziyarci Najeriya da bisharar bunƙasa cinikayya da jawo masu zuba jari su shigo Najeriya. Shugaban PDP Madu Sharif ya yi alwashin bunƙasa jam'iyyar da nuna tsohon shugaba Jonathan Namara masa baya.
Ya kira ni ya bani shawarware yadda za a tafi da jam'iyya.
A gefe guda shugaban amintattun PDP Walid Jibrin ya ce wata uku Sharif zai yi kan mulki.
Mu lalaba shi ya gama wannan lokaci babu wata bala'i.
Shugaban Majalisar Malaman Izala Sheikh Saniya ya jingir a wazin shekara-shekara na Abuja ya ci gaba da bunƙasa muhimmancin ilimi.
Ba mu da goyon bayan Boko Haram da duk wani wanda zai tare mutum ga karatu, kuma muna kira a tsare ran dan adam.
Can Lagos kuma kasuwar Mile 12 an yi rangama tsakanin Yarbawa ne da Hausawa inda aka samu asarar rayuka. Katsina kuma kotun shari'a ta tura wasu masoya gidan wakafi Aminu da Safiya dan lalata a bainal jama'a. Motar Safata Adamawa ta rasa birki inda ta yi kundumbala cikin wani tafki a gasar ta yi sanadiyar mutuwar almajirai masu wanka 17. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America,
VOA. Yanzu kuma mun kawo ga zauranmu na tattaunawa inda har wa yau dai Nasiru Adamu Elhika yake ci gaba da jagorantar tattaunawa akan tasirin kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter da WhatsApp da sauran makamantansu da kuma irin rawar da suke takawa wajen karfafa zaman lahiya da fahimtar juna da kyakkyawar hulɗa da zamantakewa tsakanin ƴan ƙasa kabilu daban-daban mabiya addinai daban-daban. A wannan tattaunawa Nasiru Adamu Elhika yana tare da Malam Ibrahim Idris Jos, editan mumbarin Sunna, da Hassan Umar Faruk dan jarida Abuja da kuma Jamilu Jiga mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Abuja. A wannan sati Nasiru Adamu Elhika ya tabo batun wasu labarai da hotuna da ma bidiyo da ake gani wasu suna sakawa internet na abubuwa masu tada hankali da irin azabtarwar keta da ake cewa wai ƴan ta'adda ne yake yi ma mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Daga nan sai Nasiru ya tambayar cewa yaya za a yi a san cewa gaskiya ne kuma masu irin wannan su san cewa abubuwan nan suna tsorata jama'a kuma suna haihuwar da rashin yadda tsakanin al'ummomi musamman ma a arewa maso gabashin na Najeriya. Sai Jamilu Jiga ya fara amsawa kamar haka.
Wato matsala ita ce wannan social media din da muke magana a yanzu. Na faɗa a baya cewa ba kowa ya san abin da a social media ba, ba kuma kowa adda ilimin ya buɗe telefon ɗin shiga menene WhatsApp ko menene Facebook ba. Maganar da muke yi da ku yanzu a nan wannan zauren muna maganar social media, wani bai masa abin da a social media ɗin ba, sai ka fa ya ce mishi cewa ana maganar yanar gizo. Wani ma idan ka ce menene yanar gizo bai san abin da yanar gizo ba, to muna da matsala a nan. Menene mafita? Mafita shine dole a wayo mu mutane kai akan wannan abin, domin ba kowane abin da aka sawa cikin wannan yanar gizon ba yake zama gaskiya ba. Kana zaune kawai kana bude wayarka sai ka ji an ce ai gari kaza ga ya ci ana kune-kune, idan ka bincika kuma sai wani ya zo ce ƙarya ne ba ni kune-kune da ake yi, wani kuma sai ce a shi ya gani, wani kuma sai ce shi bai gani ba, sai ana ruɗe mutane a cikin wannan social media ɗin. Da yawa ana ruɗe mutane, so da yawa za ka ga kamar shekara jiya na karanta wani labari cewa kasuwar kurmi a Kano ta ƙone, ana kira ga jama'a duk wanda ke da wani wanda ya sani don Allah ya watsa wannan labarin domin ya je ga kayansa gudun barayi. Ba a wuce minti biyar ba sai wani ya koma posting ya ce har wannan magana da aka faɗa ƙarya ne. To sai ka ga inda kake, mai waka ba ungoku ka je wani wuri, mai waka na da dan shagon ka a nan cikin gokurmi a cikin wannan kaso kurmi din, an zo an ce ma ka karanta a wannan wayar taka cewa ga abin da ka faruwa, ka baro abin da kai hankalin a tashe kuma kana tafiya, an zo an ce ma ba haka bane, sai ka rasa gane yadda abin yake. Don haka yana da kyau gwamnatin Najeriya ma ta kawo wata ka'ida wadda za ta sa wato a samu maslaha shine ta amfani da wannan WhatsApp ɗin da kuma Facebook. Domin ina yi tunawa wata rana a Dubai, ina je kamar shekara 6 ko 5 da suka wuce ko 8 ma in ce da suka wuce, ina yi tunawa akwai lokacin da aka kashe ma amfani da Facebook da kuma WhatsApp, kuma sau da yawa sun taɓa haka nan, saboda sai ana ta posting ko ana ta iza abubuwan ƙarya wanda bai dace a sa ba, domin ana sa su za ka ga hankalin mutane ya tashi sai ya kawo ɓaraka. Yanzu kana wannan unguwar, an zo an ce an yi faɗa kila ƴan uwanka an kashe su, kai in kana can wani wuri domin abin da ka karanta kenan, in akwai ɗan uwanka a wancan za ka ɗauki kila an kashe shi, kai kuma sai ka tada hankali na cewa ko yi ramu gaya. Don haka yana da kyau hukumar Najeriya, hukumar gwamnatin tarayyar Najeriya ta sa wani wato doka da ƙa'ida ta amfani da waɗannan abubuwan. In ba haka ba za a zo wata rana a wuce muka ɗi da rawa, sannan a zo a samu matsala. Allah shi ke yi.
Na'am, Hassan Umar Faruk, a matsayinka na ɗan jarida, shin waɗanne hanyoyi kake ga mutane ya kamata su bi in sun shiga waɗannan kafafi domin su kauce wa ko su gane waɗannan labarai na gaskiya ne? Waɗannan labarai kuma ba na gaskiya ba ne, saboda kada ɗauki jita-jitar da za ta iya kawowa aje a tada wata sabuwar fitina.
Na'am. Babbar hanya dai ta wato tantance wato labari na gaskiya ne ko ba na gaskiya bane shine kafofin da ake samun wannan labarai. Kamar mallam yayi misalin cewa wani ya yadda da labarin da ya sa cewa ya bi ta garin Riyam saboda cewa ya san cewa mallam ya san halin shi, ya san kuma ko waye. Wato ingancin kafa ita ke sa cewa ana tabbatar da labari. Ba wato kasancewar ka kana da waya, wayar ka tana da kamera ko tana da daukar abin daukar magana, ba zai sa ka zama dan jarida ba. Akwai matakan da ake bi na wato kasancewa samun sahihin labari, kuma shi yasa kafofi irin waɗanda da sauran kafofi masana a duniya suka yi suna ba dan komai ba sai dan fadin gaskiya da kuma wato kokarin tantance labari. Dan haka mutane idan suna son su samu labarai sahihai shine su bi kafofin da suka sani, domin kusan duka manyan kafofin nan ko da Hausa ko da Turanci za ka ga suna da shafi na yanar gizo. Sai ka tantance ka bi kafa, kuma akalla sai ka duba shin a wannan labarin kafa nawa ka gani sun watsa wannan labarin, domin duk wani babban labari ko kuma wani labari da yake da daukar hankali za ka ga mutum daya zai dauka ba. Sai ga shin ko a cikin abokanka waɗanda ka sani waɗanda ka yadda da su mutum nawa ne suka je suka yi comment ko kuma suka kopi wannan labari suka je suka sa a nasu wuri, yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi. Jiga ya yi maganan cewa wato gwamnati ta kafa dokoki kan yadda za a yi amfani da wato wannan kafa sadarwa ta internet ko ta social media. To ina ganin hakan fa wato yana ɗaya daga cikin abubuwan da abinda ƴan Najeriya kwarin nan suke yaki da shi, domin ai asali ma ita gwamnatin da yake magana akan ta yanzu ai wannan hanya ta bi ta social media ta ƙara wa kanta farin jini. Kuma ina ganin yin hakan zai zama kamar wani katsalandan ko kuma tauyewa jama'a haƙƙin su. Wato shin internet ɗin nan daga ina take? Internet ɗin nan ba ba a ƙasar nan take ba, daga wata ƙasa suke. Tunda suka bar mu mumi to kai kuma daga an zo ƙasar ka kuma sai ka ce ka amfani da wannan dama domin ka tauye mutane. Ina ganin mafi ala shine faɗakarwa da wayar da kan mutane cewa duk abin da ka rubuta ko kuma ka zuba yana da tasiri ga rayuwar jama'a. Kuma lallai ne ka sani in kai musulmi ne ko ma wani addini kake bi, akwai ranar ƙiddillanci, akwai ranar da za ka tashi za a tambaye ka kan wannan abu da kai samu dama a kan shi, yadda kai amfani da shi. Ka sani cewa duk abin da ka sa in ka je kai da sanadiyar wani ya rasa ransa, to kai ka ja kuma wata rana kai ma za a iya wa ɗan uwanka kai kuma za a yi maka. Dan haka mutane su ji tsoron Allah lokacin da suke amfani da waɗannan kafafe, domin abu ne wanda ba a yi sai da shi, kuma yana matukar tasiri ga rayuwar ɗan adam yanzu.
Na'am. Malam Ibrahim Idris, idan muka koma gare ka, kwanan nan akwai wani labari, wata kafa ta yanar gizo da ake kira News Rescue suka ba da wani labari cewa babban Hafsan Hausoshin rundunonin sojan ƙasa, wato shi Lieutenant General Chukwuru Buratai, ya zo wucewa a nan Abuja, inda ‘yan wata majami’a suka tare masa hanya, amma sai ya zaga ya bi ta wata hanya. Suka yi masa ƙalubale cewa me yasa bai ɗauki irin wannan mataki a Zaria ba, inda aka samu arangabar sojoji da mabiya Shi'a, inda har aka samu asarar rayuka. Amma nan take sai na ga shi kakakin rundunar sojojin Kanar Sani Usman Kuka Shika ya fito ya ce a ranar ma san shi Lieutenant General Tukur Bora ta yi bai ma fita cikin gari ba, ballanta na ma har a tare shi. Don haka wannan labari ƙarya ne, har kuma runduna ta yi gargaɗin cewa matukar wannan kafar yaɗa labarai ta yanar gizo ba ta ba da haƙuri ta kuma buga wannan a wasu jaridu ba, to za a gurfanar da ita gaban kotu. Shin yaya za ku yi ku waɗanda kuke yaɗa waɗannan labarai ku kaucewa irin waɗannan matsaloli, ko ku tabbatar duk labaran da kuke yaɗa ba za su jefa ku kuma kusa kafar wando ɗaya da hukumomi ba?
Wato ainihin abin da ke faruwa shine babban matsalar da muke fuskanta a Najeriya shine mai haɗari ce. Wato ya zamanto kowane mutum da yake ganin kawai ya karanta addini sai ya kama speaker ya kama wazi. To irin wannan ne idan suka yi yawa, sai ga mutum ya je ya tara mutane alhali gwamnati ma bata bashi register bane yayi wannan. Domin hatta a dokar Najeriya kowace kungiyar addini kafin ka fara tara mutane kana yi musu wa'azi akwai register da ake baka. Ai tana da ma'ana, wanda a Saudiya za ga malami ya haddace Qur'ani ya zama babban malami, amma in ka ce tashi yawa zai a masallaci tsoro yake yi, ba zai yi ba saboda sai gwamnati ta bashi dama. To irin wannan shi wato suna da yawa, wanda za ga mutum kawai ya dauki kansa kawai malami yayi ta yada abubuwa. Idan ka san cewa kana da wani wato alƙawari tsakaninka da hukumar da kake karkashin ta, to za ga duk irin wannan abubuwan kana tsallake su.
Ni adam ne mai kirfi ne kira ga maza mata.
Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa. Yau ma masu jawaban su ne iyayenmu mata. Malama Hauwa Yusuf, shugabar kungiyar mata Masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna, da kuma Malama Lubna Muktar Umar, mai makarantar As-Sayyida Khadija a Kano. Da horko ga jawabin Malama Hauwa Yusuf akan halin da matasan arewa suka samu kansu a ciki da kuma zaman lahiya.
Nagode domin wannan dama da aka bani, kuma abin da zan iya cewa a nan shine matasanmu yanzu gaskiya sun lalace waɗansunsu a kan shaye-shaye. Duk mutumin da ya sa shaye-shaye fa a rayuwarsa, to ba fa zai zama mutumin kirki ba. Kuma duk inda ake aikin banza nan zai yi ƙoƙarin itafi. Irinsu ne za ki ji an gayyace su sun tafi sun yi kisa, su ɓarke gidan wannan, su je su yi fata. To ina kira a gare su matasanmu su bar shaye-shaye. Su koma su nemi sana'a mai kyau wacce za su yi ta taimaka musu a rayuwarsu, su ma kuma su taimaka wa waɗansu. A ganina, lalacewa abubuwan nan akwai haƙƙin iyaye a ciki. Akwai haƙƙin iyaye domin iyaye sun saki tarbiyyar ƴaƴa, sun saki yara sai abin da suka ga dama yi ne. Bari in amfani da wannan kalmar, waɗansu iyayen, musamman maza. Maza yanzu a zamanin nan sun bar wa mata komai da komai. Mace ita ce za ta haifi ɗa, mace ita ce za ta rene shi, mace ita ce za ta ci da shi. Wani namijin idan har garin Allah ya waye, kafin a ce ƴaƴan shi ma sun tashi sun gan shi, ya tsallake ya bar gida. Ba shi zai dawo ba sai idan yara za su kwanta bacci. To ina lokacin da zai ba yaran nan tarbiyya? Kuma mun san da cewar hannu ɗaya baya ɗaukan jinka. Mutum ɗaya ba zai iya ba yaro tarbiyya ba, mace ba za ta iya ba yaro tarbiyya ita ba. Dole sai sun haɗu kai tare da mai gida a ba yara tarbiyya. To wannan yana kawo ƙara lalacewar matasanmu, musamman a nan a Najeriya. Ba dan komai ba saboda babu tarbiyya. Za ki ga wani uban tsoron matansa yake ji. To kai da ka haifa ka ji tsoron shi, ya na kusa da kai. Ba dama yaro yi wani abin da ba daidai ba, wani ya makwabci ya yi mishi fada, ba zai yiwu ba. To gaskiyar sai dai idan fa iyaye sun dawo sun haɗa kai sun ba ƴaƴa tarbiyya. Sannan abu na biyu shi ne, idan dai har muna son mu samu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya, dole ne fa kowa i ba kowa girma. Mu ba junanmu daraja, ka gani da daraja, in ganka da daraja. Allah ne duka ya halicce mu, kuma ya so mu zauna tare ya halicce mu. Ka ga daraja ta nima in ga darajarka, a matsayinka na makwabcina in ga darajarka. Ko da kai musulmi ne, in ga darajarka, in ga daraja addininka. Haka idan ni Krista ce, kai a matsayinka na musulmi, ka ga daraja ta, ka ga daraja kuma addinina. To ina gani idan muka yi haka, to lalle kam za a samu canji a ƙasarmu ta Najeriya.
Ita ma Malama Lubna na ta jawabin akan matasan ne da kuma wasu irin ɗabi'u nasu da ba a san arewa da su ba a da.
Ja, in ka ji an ce an yi fashi da makami abin tsoro ne a mun nan arewa. Amma yanzu ga shi nan ƴaƴan arewan su ma sun ƙware a junan su yi suke. Kaga kayan maye an shigo da su. Ga shi mu ma yanzu mata a gida matan aure suna ma'amala da kayan maye. Sun suke saidawa a zo gida a tsayar ko kuma sun su dauka su tafi daga wannan unguwa zuwa wannan ko daga wannan gari zuwa wannan wannan duk dabi'u ne waɗanda muka are su waɗanda ba namu bane kuma dama annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya dabi'anta da dabi'ar da ba ta sa ba to a cikin su za a tashe su to saboda haka mutane ɗan Najeriya musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba ana zaune lafiya da amma yanzu son zuciya da kwaikwayo da ɗauko ɗabi'ar da ba ta kamace ka ba ka ɗora wa kansa kuma ka zo ka mai da ita taka har ma ta fi taka ka yi watsi da taka domin al'adunmu na gargajiya na 'yan arewa da ma na 'yan ko'ina kowa da ya riƙe al'adarsa kuma ya riƙe addininsa da abin da addininsa ya koya masa da ba mu shiga cikin wannan hali na ha'ula'i ba hatta tattalin arziki da muka shiga cikin rikicinsa a yanzu duk halayenmu ne ta jawo mana don saboda kan zuciya da mun riƙi noma amma yanzu kowa ya watsar ya ɗauki sana'a ta zamani wadda take ba mai kaiwa ga gaskiya gashi aka zo aka riƙi man fetur ɗin nan to man fetur an zo an samu faɗuwa a ƙasa warwar kuma na tabbatar idan waɗannan sana'o'i za mu riƙe su da gaskiya kowa ya tsaya bil haƙi da gaskiya ya yi ya koyar da na ƙasa da shi to abu ne da mu ma za mu iya sarrafawa mu amfani da shi a cikin ƙasarmu mu faru kuma mu kai shi ƙasashen waje mu alfahari da shi waɗannan miyagun al'adu da muka ɗauka domin shan ganyayyaki da ƙwayoyi ma ai ba ɗabi'a ba ƴaƴanmu na arewa sa tufafinsu ya canza kaga cewa wai mutum ɗan bahaushe ɗan musulmi ya saka wando a namijin duwawu ya tara gizo a ka ya farce a hannu zaƙo-zaƙo inda wani abu za ka karɓa a hannunsa zai ji maka ciwo duk kuma iyaye ana kallo an ƙyale sai a ce ai ɗan zamani ne to duk da cewa zamani ne ya kamata a ringa tsawa iyaye su ringa tsawata wa ƴaƴansu abin da bai kamata ba aka tana yi to a hana su yawo da makami kowane yaro hatta ƙananan yara almajirai sai ka gansa alhihunsu da ƴar wuka wanda in ɗan faɗa kaɗan zai kama su da ƴan uwansu sai su fito su farka jikin mutum wannan a gurin matasan yanzu ba nema ba ne wannan kuma ba zai kau ba sai mun haɗu mun zama uwa ɗaya uba ɗaya kowa ya san cewa yana tare da ɗan uwansa kuma dukkanmu 'yan Najeriya ne idan muka yi haka to za mu ceto ƙasarmu mu ceto kanmu kuma mu yi abin da ya dace in kuwa ba mu yi haka ba ba za mu ceto kanmu ba kuma ba za mu ceto ƙasarmu ba in muka ceto ƙasarmu to shikenan wannan zai zama abin alfahari a gare mu abin alfahari ga ƙasarmu kuma 'ya'yanmu masu tasowa su ma za su zo su ɗauki wannan abu ya zama musu abin alfahari kamar yadda mu ma muke alfahari da magabatanmu da suka gabata.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan mako sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana ta bakin mai shirin Ibrahim Ka'almasi Garba ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Toma da laga daga dattin labaran duniya.
Jihar Kansas da wasu jihohin Amurka biyar da wani yanki ɗaya na da ke karkashin Amurka suna zaben fidda 'yan takara yau Asabar da kuma gobe Lahadi. Mutumin da yake kan gaba a jerin masu takarar neman shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya gumace ya je yakin neman zaɓe maimakon ya bayyana gaban wata ƙungiyar masu ra'ayin mazan jiya da ke da tasiri a harkar jam'iyyar ta Republican. A Turkiyya 'yan sandan ƙasar sun harba barkonon tsohuwa da albarusan roba kan ɗaruruwan masu zanga-zanga waɗanda suka nuna turjiya kan yunƙurin ƙwace wata babbar jaridar ƙasar. Hukumomin ƙasar sun ƙwace iko kan jaridar a wani yunƙurin murƙushe kafofin yaɗa labarai da suke goyon bayan 'yan hamayya da suke da alaƙa da wata ƙungiyar addini a wadda shugabanta ke gudun hijira a nan Amurka.
Masu sauraro da wanda muka zo ƙarshen shirin mu yau ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu na a dandalin voa.com ko voahausa.com gobe da safe kuma za mu sake fitowa ta rediyo da karfe 6 a gobe Najeriya. Kafin mu yi ban kwana ga gaisuwar taziya ga ƴan uwa da iyalan tsohon jiran manaja na gidan rediyon jihar Adamawa Malam Sahabu Madi wanda Allah ya masa rasuwa yau Asabar din nan Allah ubangiji ya ji kansa da rahama ya sa ya huta yanzu a madadin saura abokan aikin musamman Sahabu Imam Aliu da Kalab Geta Ciwo da kuma wato injiniyan Musidra Ibrahim Alfahamin ke cewa huta.